أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غوديا ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Laraba, wanda yau 14 ga watan Ramadan, hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace da 5 ga watan hudu miladiya 2023. Muna cikin suratu Zukhruf, wannan ayoyi da aka karanta daga aya ta 77 zuwa aya ta 80, an karanta su a jiya lokaci ya yi mana halinsa. Muna bayani dangane da abin da ya shafi fajiran bayi wanda suka kangare ma Allah subhanahu wa ta'ala, suka ƙi bin umarninsa a rayuwar duniya ta fuskan aikatawa ko kuma nisanta. Bayan Allah ya yi bayanin bayinsa na ƙware wanda ya ni'imta sakamakon biyayya da ɗa'a, to shi ne ya biyo da bayanin kangararrun bayi, saboda mutane kowa ya shiga taitayinsa kuma ya san cewa saba ma Allah babu riba a rayuwa. An yi bayanin cewa masu manyan laifuka suna cikin azaba ta wata jahannama, kuma su madawwama ne, ba a yanke wannan azaba daga barinsu, kuma su masu ɗebe tsammani ne. Kuma Allah ya yi bayanin cewa bai zalunce su ba, su ne suka kasance suna zalunta kawunansu. To Allah subhanahu wa ta'ala kuma sai yake nuna mana wani yanayi da za su samu kansu a cikin wuta, wal iyadu billah. Yace wa nadau, za su yi kira, ya maliku, su ce ya kai malik, liyaqdi alaina rabbuk, ubangijinka ya dauki ranmu mu huta. Kala sai mala'ika yace innakum makithun, ku madawwama ne. Alkiyama za mu ga cewa tana da hali daban-daban. Wayansu ayoyi su nuna cewa za a iya furta kalami, wasu ayoyi su nuna cewa ba za a iya furtawa ba. Hadha yawmu la yantiqun wa la yu'dhanu lahum faya'tadhirun. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أقول إن آيوي دسكي نون تشيوا دن أدم باشد تشيوا وإنس آيوي ينكم سك نون تشيوا دن أدم زي إي فرط كلامي كما ون آية دموك كرنتا كما فدن الله سبحانه وتعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. Kaga anan suna rantsuwa da Allah cewa ba su yi ma Allah shirka ba. Malamai suka ce ita alkiyama hali hali ne, matsayi matsayi ne. akwai matsayin da babu wanda ya isa ya furta komai, akwai kuma hali da ake ba da dama mutane su furta waɗansu kalamai da Allah ya so su furta. To a cikin wuta, ‘yan wuta za su dinga ainihin hargowa, su dinga kuka, suna ibace-ibace wanda ba za su yi masa amfani ba. Shi ne anan sai suke cewa, ya Malik, ya kai Malik. Malik sunan mala’ika ne wanda yake mai kula da gidan wuta, kamar yadda lafazin Alkur'ani ya ambata. Shi kuma Ar-Ridwan shi ne mai kula da gidan aljanna. Wani daga cikin malamai masu istinbadin hikima ya ce, wala’alla an yi ma kowanne daga cikinsu suna da abin da ya fi dacewa da yanayinsa. Shi Malik an ambace shi da Malik domin mafi yawan kangararru abun a ban ƙasa su ne wanda Allah ya mallaka masu abubuwa na jin daɗin rayuwa. Innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna, mafi yawan wanda suka kangare mu Allah, to za ka samu ko dai matsayi ne na mulki, ko matsayi na sarauta, ko matsayi na kuɗi, ko na duk wata ƙasaita da ake nuna isa da ita a ban ƙasa. To wala’alla shi ya sanya mala’ikan da yake kula da mazauninsu sai aka samu da suna Malik. Shi kuma mai kula da gidan aljanna aka sa masa Ar-Ridwan domin ‘yan ciki radiyallahu anhum wa radu'an, Allah ya yadda da su kuma sun yadda da Allah, sun yarda abin da Allah ya ba su. Wannan istinbadi ne da malamai suka yi, a iya dacewa a iya kuskurewa, Allah shi ne san hakika ne. Al-muhim, Malik sunan mala’ika ne mai kula da gidan wuta. To shi ne suke kiransa cewa, ya Malik, ya kai Malik, li yaqdi alaina rabbuk, Ubangijinka ya ɗauki ranmu ya kashe mu. Kalma ta ƙaza ya ƙazi takan zo bi ma’ana al-maut, ko da ba ambaci sunan mutuwan an jingina ba. Kun ga annan li yaqdi alaina rabbuk suna nufin Allah ya ɗauki ranmu, kamar yadda Allah ya kawo ƙissan annabi Musa da ƙibti ya ce, fa wakazahu Musa fa ƙaza alai, kaga ƙaza alai shi ne ƙatalahu, ba ambaci mutuwa ba. Wani lokacin a iya jingina sunan mutuwa akan alƙaza ɗin, kamar yadda Allah ke cewa, Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati ƙaza alaiha al-mauta, kaga ƙaza alaiha al-mauta. Kuma kamar yadda Allah da ya kawo kissan annabi Sulaiman ya ce, falamma qadaina alaihi almauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardu ta'kulu min sata falamma kharra tabayyanat aljin allau kanu ya'lamuna alghayb ma labithu fil adhabi almuhin, kaga qadaina alaihi almauta. To wannan kalma ta alqada tana daukar ma'ana hukunci, ko kuma wani abu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta ko ya tabbatar. To wannan suna cewa li yaqdi alaina rabbuk, suna roƙon a ɗauke ransu masu huta ga baki ɗaya. Na tabbatar duk lokacin da kaji ɗan adam yana roƙon a ɗauke ransa, to halin ba mai kyau ba ne, halin ba mai daɗi ba ne. Yanzu duk rashin lafiyar da ɗan adam zai yi in dai ba ya kai ƙarshe yanda ya yanke ƙauna daga rayuwa ba, kuma yake jin azaba tana ta maimaituwa a kansa, zai yi wahala ya fatan a ɗauki ransa. Fatan sauƙi zai yi, fatan Allah ya ba shi lafiya zai yi. Duk lokacin da ka ji ɗan adam ya zaɓi mutuwa a kan rayuwa, to rayuwar nan ba mai kyau ba ce, Allah ya tsare mu. Kuma Allah ya riga ya tabbatar mana cewa ‘yan wuta ba za su mutu ba. Wa yatajannabuha al-ashqa الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. بذا سموت ببلتنا سهوتا با كما ذا سي رايوا مي دادي با. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. Wanda suka kafirce ma Allah suna da wutar jahannama akan su, ba a hukunta musu mutuwa ballantana su mutu din sannan wala yukhaffafu anhum min azabiha ba a rangwanta masu daga azabta Allah ya kiyashe mu to nin su da kansu suke roƙon Allah ya dauki ransu mala'ika zai ce innakum makithun malaman tafsiri sun yi maganganu daban-daban tsakanin wannan roko da za su yi da wannan amsar da za a ba su shekara nawa ne wasu sun ce sai an shekara 40 wasu suka ce sai an yi shekara 80 wasu suka ce ma shekara 100 za a yi mala'ika bai kula su ba amma ya kaito daga Ibn Abbas kamar yadda mai tafsiri ya kawo sai an yi shekara 1000 kamin mala'ika ma ya ba su amsa wannan abin da suka nema adallahu ajara to zai ce innakum makithun ku dinnan madawwama ne a cikin wannan wuta kuma ga dalilin da yasa za ku dawwama laqad ji'inakum bil haqq tabbas mun zo muku da gaskiya walakin aktharakum lil haqq karihun sai dai mafi yawan ku dangane da gaskiya masu watsi da ita ne masu kinta ne malaman tafsiri sun yi sabani shin wannan laqad ji'inakum bil haqq karashe ne akan waccan maganar da mala'ika yayi ko kuma sabuwar magana ce wasu malaman tafsiri suka ce wannan laqad ji'inakum bil haqq zance ne daga Allah subhanahu wa ta'ala akan yan wuta ma'ana lokacin da mala'ika ya ce innakum makithun ku madawwama ne to Allah da kansa sai yake maimaita musu yake tabbatar musu dalilin wannan hali mara kyau da suka samu kansu halin ko dalilin shine laqad ji'inakum bil haqq lalle mun zo muku da gaskiya duk annabin da Allah zai aika tausayin bayi da jin kan bayi yasa Allah ya aika shi annabin nan zai je da gaskiya ya fayyace wa mutane komai wama arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum babu wani manzo da Allah ya aika sai da yare da harshen waɗannan mutanen domin ya fayyace musu komai kada su samu wata hujja a wajen Allah gobe alkiyama su ce su saban ne ba su fahimta ba su abin da ake faɗa ne ba su gane ba to Allah dan ya yanke hanzari sai ya zama duk manzon da zai aika to da yaren su waɗannan mutanen ya fayyace musu komai karara kowa ya gane ya fahimta kuma Allah subhanahu wataala ya sanya duk wanda za a aika kafin ya je dama amintacce ne babu wani annabin da Allah ya aika face amintacce ne a wajen mutanansa babu wani sofa ne da aka isa a soke shi da shi ballantana a ce to ai an aiko wanda aka san shi a sharari ne ko mara mu'amala kyakkyawa ku duba mushrikan Qurayshawa sofa suka sa wa manzo alayhi salatu wassalam suna al-amin tun a jahiliya sun gamsu cewa amintacce ne alayhi salatu wassalam domin wannan ya nuna duk abin da zai zo da shi to dole aminta kuma da wannan abin to Allah zai faɗi wannan ga ƴan wuta ya ce laqad ji'inakum bil haqq tabbas mun zo muku da gaskiya a lokacin da kuke duniya saƙonni sun zo daga Allah walakin aktharakum lil haqqi karihun sai dai mafi yawan ku masu kin gaskiya ne wasu malamai suka ce a'a shi wannan laqad ji'inakum bil haqq ana magana da mushrikan Qurayshawa wanda manzo alaihi salatu wassalam yake rayuwa tare da su bayan an yi bayanin halin yan wuta to kuma Allah sai yake bayanin halin da su Qurayshawa suke kai aka ce laqad ji'inakum bil haqq lalle mun zo muku da gaskiya alqur'ani gaskiya ne daga Allah kuma Allah gaskiya ne manzo alaihi salatu wassalam gaskiya ne kuma mai gaskiya ne to kenan wannan dalilai ne karfafa da suka wajabta a karbi sakon Allah subhanahu wataala to amma walakin aktharakum sai dai mafi yawan ku malaman tafsiri suka ce abin da yasa aka ambace aktsariya domin na farko Allah kunga bai yi alƙawari sai ya cika aljanna ba wuta ita akai alƙawari la amla anna jahannama min aljannati wan nas ajma'in to kuma duk mafi yawan alkhairi da Allah yake ambaton masu bin sa to zaka ga kadan ne masu kangare masan su ne mafi yawa walakin aktharan nas la ya'lamun kaga ba a ce walakin aktharan nas ya'lamun sai Allah ya maimaita wannan har sau 11 walakin aktharan nas la yashkurun Allah sai ya maimaita wannan har sau 3 walakin aktharuhum la yashkurun sai aka maimaita har sau 2 duk Allah haka ake ta maimaitawa amma sai aka ce wa qalilun min ibadi yashkur kadan ne daga cikin bayina masu godiya wasu malamai suka ce wala Allah abinda yake sa wannan saboda mafi yawan masu fada aji kangare ma Allah suke to kuma kowanne mai kangara in dai babba ne to akwai ɗan ƙasar sa ɗan ƙasar nan nasu zaka ga cewa suna rawa da bazarsa duk abinda yayi shi za su yi ku sheda ne a rayuwa in dai mutum ne wanda zaka ga ana lissafi da shi a cikin masu fada aji dan Allah nawa ne kuka ga suna baiwa da'awa ta addini goyen baya 100% ba su da yawa sai wanda Allah ya zabe sai musu gam da katar amma mafi yawa sharholiya tafi yawa a rayuwarsu tamore tafi yawa a rayuwarsu gwangwajewa tafi yawa a rayuwarsu to kasancewar duk wani jagaba jagora mabiyansa suna rawa da bazarsa ɗan kanzaginsa ne to shi yasa mafi yawa duk wanda ya kangare sai ka ga na tare da shi su ma sun kangare duk wanda yayi biyayya sai ka ga na tare da shi su ma sun yi biyayya wasu malamai suka ce wannan shine sirrin da ya zama mafi yawan mutane suka zama kangararru kun ga shi yasa ya zaka ga wasu suke cewa annasu ala dini mulukihim mutane suna nan akan addinin masu mulkin su ma'ana mazhabi gwajabin masu mulkin su duk lokacin da aka sami shugabanni suna da ra'ayi kaza to zaka samu mafi yawan mabiyan su wannan abin shine ra'ayinsa ina fata an gane yanzu masu mulki da akai a daular Abbasiyya da daular Amawiyya kamar yadda wani malami ya rubutu yace mai mulki kaza mutum ne wanda yake mai son nuna kasaita ta fuskan kwalliya da abubuwan hawa to sai zama mafi yawan mabiyansa zaka ga suna gwangwajewa da abubuwan hawa da dinki kala da ke tare ne wani mai mulki shi kuma mutum ne wanda ya kula da harkar noma da raya kasa to sai zama mafi yawa mabiyansa su ma kuma harkar noma da raya kasa wani kuma sai ya zo shi kuma mafi yawan harkokin rayuwarsa gwangwajewa a wajen ciye-ciye da shaye-shaye to sai zan mafi yawan al'ummarsa su ma more rayuwa ta fuskan abinci da abin sha Umar dan Abdulaziz shi kuma sai zaman rayuwarsa karatun Qur'ani da qiyamul layli na filfilu bin Allah sai zan mafi yawan talakawa har ma zaka ji idan an faɗa ana gaisawa wani ji hizifi nawa kai raka'a nawa kai ji da dare domin yaji in ya dara shi kokari ya cin masa saboda haka shugaban ya kasance to mafi yawa yadda shugaba yake kasancewa haka nan mabiya suke kasancewa shi yasa Imam Ahmad yace wallahi da ina da addu'a guda ɗaya da na san idan nayi Allah zai karba to bazan yi wa kaina ba shugaba na zan yi wa saboda idan ya gyaru al'umma ta gyaru idan ya saitu sun saitu in ya sakwarkwace su ma sun sakwarkwace to wasu malamai suka ce wannan dalili shi ya sanya aka ambaci aktsariya walakin aktsarakum lilhaqqi karihun sai dai mafi yawan ku masu kyama ne a wajen gaskiya sai Allah ya ce am abramu amran fa inna mubrimun wannan am bi ma'ana bal Allah yake cewa bal abramu amran a'a mushrikan Qurayshawa sun shirye wani makirci domin cutar da manzo alaihi salatu wassalam domin cutar da da'awarsa, domin cutar da mabiyansa. Al'adar dan adam, duk lokacin da aka zo masa da abin da baya so, to matakin farko yayi yunkurin dakushe wannan abun kare kai labari. In yaga abun ba zai dakusu ba, to tunaninsa na gaba ya za a yi a kauda mai yin wannan abun, dan yana ga idan ya tafi wannan abun shi ma ya tafi. Manzo alaihi salatu wassalam an shayi masa irin wannan yunkuri. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin innahum yakiduna kayda wa akidu kayda famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Allah yake cewa a cikin suratul anfal, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru, katuna a lokacin da kafirai suke shirya makirci akan ka, liyuthbituka ko dai ya zama sun kulle ka, an yi maka dauri na rai da rai yadda da'awa an kashe ta, aw yaqtuluka ko kuma su kashe ka gabaki daya. In wannan bata yi ba, aw yukhrijuka ko kuma su fitar da kai daga garin gabaki daya. Wayamkuruna wayamkurullah, suna shirye makircin su, Allah kuma yana shirye matakin da zai dauka akan su. Allah kuma yake cewa innahum yakiduna kaidan, tabbasu suna ta shirye-shiryen makirce-makirce. Wa akidu kaidan, ni kuma ina shirye mayan masu da martani. Faman hilil kafirina, saurara wa kafirai, bi su a hankali, amhilhum bi su a hankali, ruwaidan ka tafi da su da kaɗan da kaɗan. Allah subhanahu wa ta'ala ya sace ba za su tsere masa ba, ba za su gushe masa ba. Annabi abinda Salih shi ma an yi masa wannan. Wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun, qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahla thumma lanaqulanna liwalihi ma shahidna muhlaka ahli wa inna lasadiqun. Allah sai ce wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yashkurun fanzur kayfa kana aqibatu makrihim inna damarnahum wa qawmahum ajma'in fatilka biyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi dhalika la'atan liqaumin ya'lamun wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun. Duk annabin da Allah ya ko sai an yi masa shirin wannan, kuma Allah sai ya wargaza. Manzo alaihi salatu wassalam babu irin makirci da bai tun daga Makka. Mushrikan Qurayshawa sun yi, ba su ci nasara ba. Yahudawa a Madina su ma sun yi. Ku duba Yahudawan Banu Nadir, abin da yasa aka kore su daga Madina. Tunda Manzo alaihi salam ya zo, an yi alkawarin zaman lafiya. Ba za su cuci annabi ba, ba za su cuci sahabbai ko addinin musulunci ba, kuma manzon Allah ba zai bari a cutar da su ba. Kuma aka yi yarjejeniya, idan wani abu ya taso wa musulmi wanda ba za su iya ba, za su iya ba da karo-karon kuɗi, in abin da ya shafi kuɗi ne, su ma haka. To wata rana wasu daga cikin sahabbai suka kashe waɗansu mutane biyu akan kuskure. Manzo alaihi salam dan ya kwantawa iyalan wanda aka kashe hankali, sai ya ce to lalle a biya su diyar ƴan uwansu. Lokacin baitul malin musulunci babu cikakken kuɗi, sai ya aika wa Banu Nadir cewa to alƙawarin da muka yi da ku akwai taimakekeniya, ga abin da ya taso muna buƙatan agajinku. To sai suka ce to manzo Allah ya saurara, za su yanke shawara. Sai suka je suka yi kuskus, suka ce to abin da kuke nema ya samu, yanzu mu aika masa cewa ya zo shi da kansa a tattauna, sai a zaunar da shi gindin dutse kaza. To dama an samu wani falalin dutse a can, yana zaune sai an gizo wannan dutsen, sai ya fado ya tarwatsa shi, shikenan an huta. Manzo alaihi salatu wassalam, in Allah bai sanar da shi abu zai iya sani ba. Suka yanke shawara, suka ce ya ma'aikin Allah ka zo, sai mu zauna a tattauna. To shi kenan sai suka ajiye shi wata inuwa, suka ce to kaɗan zauna nan kafin mu je mu ƙarƙare abubuwa. Manzo Allah yana zaunawa, mala'ika ya faɗa masa cewa ga abin da suka shirya. Manzo alaihi salam ya tashi ya juya ya tafiyarsa. To shi ne aka yanke hukunci cewa a kore su daga wannan birni nasu gabaki ɗaya. to almuhim manzo alaihi salam an yi masa irin wayannan ba za a iya lissafawa ba to shi ne Allah ke cewa am abramu amran shin ko sun shirye wani abu na makirci fa inna mubrimun lalle mu ma muna masu nasu shirin suna shiri Allah yana nasa shiri kai kuma ka san shirin Allah yarun jayi shiri duk wani mai shiri to sun yi ta suka gaba guri ba to daga nan kuma sai fatan mutuwa am yakuluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manun qul tarabbasu fa inni ma'akum min mutarabbisin suke cewa ai shi mawaki ne kawai dai yanzu tunda dai yadda za a yi an yi an kasa a jira kawai ta Allah ta kasance Allah zai kashe shi a huta Allah ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun ai za ka koma ga Allah su ma haka mai yi maka mummunan fata ai ba zai dawwama ba Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala lokacin da wani yake masa mummunan fata kusan akwai ɗan ra'ayin rikau Imam Shafi'i almajirin Imam Malik ne to sai ya ga yadda mutane suke wuce gona akan waɗansu fatawoyi na Malik suna ganin in Malik yayi magana kaman wahayi ne kaza akwai irin wannan in ba na iya Imam Shafi'i sai ya bayani akan waɗansu fatawoyi na Malik wanda ya nuna wannan fatawoyin sun saba wa doran hadisi to sai wani dan gane kashenin Maliku ba sai na ambaci sunansa ba a sallah in ya kai goshi sai ce Allahumma amit Shafi'iyan Allah ka kashe Shafi'i Imam Shafi'i labari yazo masa sai yake cewa tamanna rijalun an amuta fa in amut fatilka sabilun lastu fiha bi auhadi wa qul lil ladhi yatamanna khilafa alladhi mada tahayya li ukhra mithlaha fata alqadi wa qad alimu law yanfa'u alilmu indahu la in mittu madda'i alayya bi mukhladi yace wasu mutane suna ta burin Shafi'i ya mutu yace to in Shafi'i ya mutu ni ne farau ba ni na fara mutuwa ba kun ba ni ne na karshe ba ka fada ma duk wanda yake tunanin sabanin abin da ya gabata to ya shiri irin wannan domin shi ma irin wannan da aka shi ma zai zo masa ita kuma sun sani da ilimi zai amfani gare su inni na mutu mai bakar addu'a zai dawwama ne ba zai dawwama ba yace fa ma aishu man yabqa khilafi bi dha'iri wama mautu man yamdi amami bi mukhladi yace idan ya zamo na mutu to wannan shi zai kara kwanaki ga mai bukar addu'a ba zai kara masa komai ba to wanda suka yi tayo manzo alaihi salam bukar addu'a suna ila yanzu sun zamo khabaru kana thumma innakum yawmal qiyamati inna rabbikum taqtasimun za ku hadu ainihin gaban Allah subhanahu wataala muqalu wa lajuna to Allah yake cewa am abramu amran shin ko sun shirye wani makirci ko dai domin kashe manzo alaihi salatu wassalam ko domin kashe da awassa ko domin cutar da shi fa inna mubrimun mu ma muna nan muna yin namu shirin anan shirin Allah ba wai dole wanda yayi mummunan manufa a kashe shi nan take ba shi bane za su iya zuwa su tara karfin su gama makircin su ga baki daya Allah sai ya wargaza shirin zukatan su bata su yi asara duk wani abu da suka yi bukatar su bata biya ba basu mutu ba amma sun samu bacin rai innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون Allah yake cewa wanda suka kafirta suna ci yadda dukiyoyin su domin su kawo cikas ga addinin Allah fasayunfiqunaha Allah ce za su ci gaba da ciyarwa thumma takunu alaihim hasara sannan ta zamo musu da nasani da nadama su ga sun kashe miliyoyin kudi kudi masu yawan gaske amma bukatar su har yanzu bata biya ba a ƙarshe thumma yughlabun, sannan kuma a rinjaye su ga baki daya. Manzo Ali sallallahu alaihi wasallam raqumi 100 aka sa ga wanda ya kawo shi hayyan aw mayitan, amma kuma gashi yanzu ya dawo yana cewa mutanen Makka, ma za tadhunnuna anni fa'ilun bikum, me kuke zato zan dauki mataki akan ku da shi yanzu? Manzo Ali sallam Allah ya masa wahayi ya fice daga Makka a cikin dare. Manzo Ali sallam ya bar Makka, amma yanzu gashi ya shigo Makka da ranakata da dubunnan sahabbai, kuma yake tambaye su me kuke zato zan yi akan ku? Suka ce alkhairi, dan uwa mai mutunci. Yace idhhabu fa antum mutlaqa, ku tafi an yafe muku, shikenan an wuce wurin. An rinja su ko ba a rinja yesu ba? An rinja yesu. To wannan yana daga cikin abin da zai sosa wa magauci rai, yaga yayi iya kokarinsa, ya kure malejinsa amma bai ci nasara ba, kai kuma sai sama kake yi. To wannan ma ai ya isa wato bacin rai, sannan kuma in bai tuba ba ya gamu da gamansa. To shi ne Allah ke cewa inna mubrimun, mu ma muna nan muna shiri. Kai banda wannan ma Allah ya samar da mabiyansa a tsatsan magautansa, wannan bai shiga duba ne ba? Ku duba As bin Wa'il, wanda yake daga cikin tantirin makiyin addinin musulunci, ga ɗansa Amr bin As. Ku duba Abu Jahal, fir'aunin wannan al'ummar, ɗansa babban sahabi. Walid bin Mughira, ga ɗansa Khalid bin Walid, takobin Allah. Yanzu wannan bai shiga duba ne ba? Su makiya Allah, ‘ya’yansu masoya Allah, kuma suna ji suna gani ba yadda za su yi da su. Kai ka haife shi, kai ka ciyar da shi, kai masa komai, ya yi gabas ka yi yamma, kun ba yadda za ka yi da shi. Ai wannan ya isa, ko ba a yi masa wani abu sai wannan? Wallahi wannan ya ishe su, a nuna ba su isa ba, domin zukata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala suke. To sai Allah yake cewa am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, ku suna zaton cewa ba ma jin boyewarsu da kuma tattaunawarsu. Malaman tafsiri sun yi sabani a wajen sababin saukar wannan aya. Wasu sun ambaci mutane guda uku a kusa da Ka'aba lokacin da manzo alaihi salatu wassalam ya bude Makka. Akwai wasu mutane da suka zauna suke tattaunawa. Ɗayan sai yake cewa Allah ya ji kan babansa, don lokacin da aka bude Makka sayyidina Bilal ya hau kan Ka'aba ya kwalle kiran sallah, abin da ba a taba ji ba. Kaga tashin hankali na ƙarshe. Sai ɗayan yake cewa shi kam Allah ya ji kan babansa da bai ji wannan tashin hankalin ba har ya mutu. Ka ji wai Allah ya ji kan babansa har ne fa ya mutu, amma wai Allah ya ji kan babansa. Ɗayan sai ya ce wallahi ni da na san gaskiya yake, da na bi shi. Ɗayan sai ya ce ni dai ba zan ce komai ba, don in ne magana wannan tsakuwan ba sai ta faɗa masa, ba na san gamsu Allah yana san da mazan Allah abinda suke. Nan take sai aka aiko aka kira su, aka ce kai me kace, kai me kace, kai me kace. Suka yi muku me kuka ce? Kowa ya faɗi abinda ya ce. To daga baya wasu suke da to abinda za a yi, a dinga ƙasa-ƙasa Ubangijin Muhammadu idan ya ji faɗa masa yake. Allah ya ce wa asirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi zati sudur, ko ku bayyana magana ko ku sirra, ko ku sirranta, Allah shi yasan abinda yake cikin zuciya ma wanda ba a furta ba. To Allah sai yake cewa am yahsabun, ko suna tsammanin anna la nasma'u sirrahum, mu ba ma jin sirrinsu. Me ake nufi da sirri? Shi ne abinda mutum ya bari a cikin zuciyarsa bai ma fito da shi ba. Ko ba sa zaton cewa muna jin wannan? Wa najwahum, da kuma tattaunawarsu. Annajwa shi ne tattaunawar mutum biyu zuwa sama, amma a yi ƙasa-ƙasa kada wani ya ji. Allah sai ya ce bala, tabbas muna jin komai. Wa rusuluna ladaihim yaktubun, banda jin da mukai manzanninmu ma mala'iku suna nan suna rubuta abin da suke aikatawa ko suke furtawa. Nana Aisha Allah ya kara mata yadda, tace sarki ya tabbata ga wanda jin sai ya yalwace sammai da ƙasai gaba daya. Tace Khawlatu bint Tha'laba ta zo wajen manzo alaihi salatu wassalam, tana tattaunawa da shi, tana fada yana fada, ni ina cikin daki in dan ji wasu kalmomin, in kasa jin wasu, amma sai ga wahayi Allah ya sauke, ya ce qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir. Kaga sai da kawo kalma ta tabbatarwa, qad tabbas sami Allahu, Allah ya ji qawlan lati tujadiluka, maganan wacce take fada ka fada ya ma'aikin Allah, fi zawjiha a cikin sha'anin mijinta, watashtaki ila Allah take kai karanta zuwa ga Allah, in manzon Allah yace ni ba na ganin komai sai abinda aka riga aka sani, sai ce Allahumma ilayka ashku dha'fati wa faqati, Allah gare ka nake kai karan talauci na da rashi na da gajiyawa ta. To Allah sai yace ya ji abinda suke tattaunawa. Gana na Aisha tana cikin ɗakin ba ta jin gaba ɗaya abin da ake faɗa, sai ta ji wani abu, bata ji wani abu ba. To wannan yana nuna maka ashe duk abin da za mu ra'aita a cikin zukata ko mu furta, to Allah ya riga kai kafin mu halice ka an san za ka ra'aita ko za ka furta. Shi yasa Allah ce sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar. Duk dai ne a wajen Allah, man asarra alqawla, wanda ya boye wani abu a cikin zuciya bai fada ba, wa man jahara bi, da ma wanda ya bayyana akadi, wa man huwa mustakhfin bil layli, da wanda zai je boye a cikin dare wani abu, wa saribun bin nahar, da wanda zai fita a cikin wuni a cikin rana a ganshi yayi. Wata kissa da Imam al-Qurtubi ya kawo a cikin tafsirin sa a cikin karkashin fadin Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana, ya kawo kissar wani mutum a lokacin manzo alaihi salatu wassalam. Wannan mutum yana da da ya'a irin marasa biyayya, marasa da'a, mahaifinsa ya dauki wani abu daga cikin kudin sa yi amfani da shi, ya zo ya bata rai ya faɗi maganganu na rashin sanin ya kamata, ran mahaifin sai ya ɓaci, ya taho ya kawo ƙararsa wajen manzo alaihi salatu wassalam. To kafin ya zo sai yake rera waɗansu baituka a cikin zuciyarsa, wajen baiti goma ne yake cewa ga zautuka mauludan wa muntuka yafi'an tu'allu bima ajni alayka wa tunhalu, har zuwa ƙarshe lamiya ce, baiti goma ne. Ma'ana yana cewa yanzu wannan dan nawa kana yaro, ga irin wahalar da nayi da kai, na ciyar da kai, na shayar da kai, idan baka da lafiya na kasa yin bacci, idan ka samu damuwa in fi ka damuwa, ya dinga faɗa wannan a ran sai yake rera wannan, bai furta ba. Yana zuwa gaba ga manzo alaihi salatu wassalam, sai ya ce ya ma'aikin Allah, na kawo ƙarar ɗana. To kafin ya zo Allah, sanda manzo Allah mai aka yi, sai manzo Allah yake ce masa, ina so ka faɗa min abinda ka faɗa a zuciyarka kullun ka bai ji ba. Sai ya ce ya ma'aikin Allah, zama da kai babu abin da yake ƙara mana sai imani da kai. Ya ce wallahi za a faɗi abin da kunne na bai ji ba, na faɗa a zuci. To shi ne ya rera masa waɗannan baitukan. Manzon Allah ya sa aka kira ɗan ya yi masa faɗa ya ja kunnuwansa. Shahid dai a cikin wannan duk abin da muke Allah yana sanar da shi, nan da yake cewa bala, da yake cewa amyasibuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, shin suna tsammanin ba ma jin boye wasu da tattauna wasu? Bala, ma'ana duk muna sanar da waɗannan. to ba anan abin ya tsaya ba wa rusuluna ladaihim yaktubun manzannin mu mala'iku suna rubutawa wannan rubutawar ba wai dan Allah zai manta da wani abu ba ba dan wani abu zai bata alisafi ba Allah ya san dan adam rigiman mene mai jayayya ne wannan sifa ce ta dan adam wa kana al-insanu akthar shay'in jadala dan adam mai musu ne mai ta'in jare karkashin ayar bashi ibn kafir ya kawo kissa ta annabawa da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu in kun yi mu'amala ta bashi zuwa wani lokaci ku rubuta malamai suka faɗi muhimmancin rubutu to sai ya kawo kissan annabi adam alaihi wa nabiyina salatu wassalam cewa da Allah ya halicci annabi adam duk zuriyarsa gabaki daya musamman annabawa duk aka nuna masa annabawa da suke cikin tsatsansa to sai ya kaga wani kyakkyawan mutum amma kuma an rubuta masa shekara 60 zai yi a duniya shine annabi Dawud annabi Adam sai ya ce Allah wannan daga cikin jikoki na ko yayana kashi kyakkyawa kuma Allah ka rubuta masa shekara 60 zai yi sai ya ce ai shine Dawud sai ya ce Allah tunda ka rubuta min shekara 1000 zan yi na kyautan masa da 40 a cika masa ya 100 Allah ya ce mala'iku ku rubuta aka rubuta ya sa hannu aka cika wa annabi Dawud 40 ya zama 100 zai yi annabi Adam da ya shekara 960 daidai sai mala'ikan mutuwa ya zo ya ce me ka zo yi ya ce daukar ya ce ai saura 40 wata 40 da ka kyautar wa annabi Dawud ya ce a ina aka yi aka dauko masa ya gani to shi kira dole ya sallama kuma Allah ya cike masa su dai ya shekara da wasa ma'ana dan adam jinsinsa yana da ja'inja to saboda yanke hanzari Allah ya sa mala'iku suke rubuta abin da muke saboda dan adam akwai rinto zai tashi ya ce shi bai ji ba bai gani ba duk wannan abu da aka faɗa yayi a ina yayi to Allah sai ya ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawm alayka hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu alayha wa la taziru wazirata wazra ukhra وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا دنن ادب وكل انسان الله يا سانيا مسا وني ابو دا اكا راتا يا مسا اويرسا دك ابين دا كاي دن موتسينكا ايكانكا مغانغانونكا ان روبوتا كوماي كيدا هومانتينكا كوماي غوارانتينكا كو كاي ني غواري to rannan zaka iya karatun fes da wani yaran zaka karanta Allah shi ya sani amma Allah zai ce ikira a kitabaka karanta littafin ka kai da kanka kafa bi nafsika yau kai ne alƙali kai da kanka Allahu akbar kai ka san irin kamarorin nan da Allah ya samar zai nuna ma gaskiyar abin da Allah ya faɗa zaman nan da muka yi aka nada ko shekara nawa kai aka hasko zamu ga mu ga munan mu ne nadama da kai shine nadama da kai na hagu da kai shine na hagu da kai kayan da yake cikin ka ba za ka iya canzawa ba in ma loma za ka kai bakin ka aka dauka to haka za a ganka za ka kai loma baka isa ka gyara ba to kaga wani ya nuna mana hotan lahira abinda zamu gani mu da kanmu to Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa wudi alkitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. الله سبحانه وتعالى yake cewa za a araje litattafai na ayyukan bayi komai da maganganu da ayyuka an rubuce. Shi yasa wallahi ba wa Allah idan kake bantu ka furta alkhairi ka aikata alkhairi wallahi rubutawa ake kuma ba gara ba zago kuma sai ka gani. Shi yasa in ka buya furta abinda idan aka fito da shi gobe alkiyama za ka yi farin ciki, idan ka buya aikata abinda idan aka fito da shi za ka yi farin ciki. Allah yake cewa za a fito da tattafai, ga su nan za ka ga wanda suke masu manyan laifuka suna jin tsoron abinda yake ciki, shi da kansa ya san yayi ba daidai ba. Fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fi, suna jin tsoron abinda za a karanta. Wa yaquluna ya waylatana, suna cewa kai canmu ma da habar kitab, wannan wani irin littafi ne, la yughadiru saghiratan wala kabiratan, baya barin dan abu kankani ko babba illa asaha sai ya kiyaye rubuce. Wa wajadu ma abinu hadiran, suka samu abinda suka aikata tip tip a halarce. Wala yadhlimu rabbuka ahada, ubangijinka baya zalunta kowa. To wannan rubutu da ake yi ba dan Allah zai manta wani abu ba, sai dai a yanke ma hanzari. Shi yasa mala'iku suke rubutawa, wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, ma yarfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Allah ka samu daidai, ka samu ga daidai. To Allah subhanahu wataala sai kita manzanninmu suna nan tare da su yaktubuna, kuma suna rubuta abubuwan da suke aikatawa. A nan a tafsiri karatun manajiya aya ta 74 yace innal mujrimina fi azabi jahannama khalidun, lalle masu manyan laifuka suna cikin azabar wutar jahannama kuma su madawwama ne. La yufattaru, mai tafsiri yace bit tashdidi wa qari'a bit tafif, wannan qira'a ce shadda, shi kasa suudi ma ko ishara akan ta bai ba, saboda ka la yufattaru anhum, ba a yanke wannan daga barin su. Wa hum fihi mublisun, kuma su a ciki masu ɗebe tsammani ne. Yace saki tuna sukuta ya asin, masu yin shiru ne shiru irin na yanke kauna. Allah sai ce wa ma zalamnahu, ba mu zalunce su ba, walakin kanu hum zalimin, sai dai sun kasance su ne azzalumai. Wanadau, sai suka yi kira, ya malik, suka ce ya kai malik, yace huwa khazinun nar, shine mai kula da gidan wuta. Liyaqdi alaina rabbuk, shine liyumitna, wato ubangijin mu ya kashe mu. Kana sai ya fada ba'da alfi sanatin, bayan shekara dubu, yace innakum makithun, ku madawwama ne. Muqimuna fil azabi da'iman, masu wanzuwa ne a cikin azaba tutur. Kana ta'ala, Allah sai yace laqad ji'inakum, tabbas mun zo muku ya ahlan nari, ya ku yan wuta. Inda ma kuntum fid dunya, yayin da kuka kasance a duniya, mun zo muku bil haqqi, da gaskiya. Ala lisanir rusul, abisa harshen manzanni. Law ittaba'tumuhu, da kun bi wannan gaskiya, lama dakhaltum fi hadha al madkhal fazi, da ba ku shiga wannan mashiga ta tashin hankali da bacin rai ba. Walakin aktharakum, sai dai mafi yawan kulil haqqi, dangane da gaskiya, karihuna, masu kyama ne. Fattabaqud dalal, sai suka bi bata, fawasala bihim ila nar, sai wannan batan ya kai su gidan wuta. Sai mai tafsiri yace min sha'anin nas, yana daga cikin sha'anin mutane, na hawad du'ati ila Allah, a bangaren masu kira zuwa ga Allah, an yake dubihim amran, su shirya musu wani mummunan makirci, liqatlihim, domin kashe su, بعد الفشل في إبطال الدعوة bayan sun samu fashalu ma'ana rashin cin nasara a wajen bata wannan da'awa bil lisani da harshe fa qala ta'ala sai Allah yake cewa am abramu yace bal abramu shine al-kufar lalle kafurai abramu yace al-kufar su kafurai ahkamu amra sun shirye wani makirci ai fi kaidi muhammadin sallallahu alaihi wasallam a wajen kokarin yin makirci ga manzo tsira da amincin Allah subhanahu tabbata gare shi fa inna mubrimun to mu ma muna nan muna yin namu shirin muhkimuna kaidana fi ihlakihim muna shirya shirin mu a wajen halakar da su am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum ko suna tsammanin ba ma jin boyen su da gana wasu shine ce ma yusirruna abinda suke boyewa ila ghairihim wato ya zuwa wanin su a wani jawahu wato da kuma abin da suke tattaunawa ila gairi mai zuwa wani su wama yajharuna bihi bainahum da kuma abin da suke bayyanawa tsakanin su bana nasma'u zalika tabbas muna jin wancananka wa rusuluna kuma manzanninmu shine alhafaza masu kula da ayyukan bayi ladaihim shine indahum a wajen su yaktubuna zalika suna rubuta waɗannan abubuwa da suke faruwa an nuna mun lokaci za mu tsaya anan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh me tambaya ta farko karashin tambaya ta ce ne kan magana akan mawaka yake cewa malam ni marubuci ne ina rubuta rubutattun waƙoƙi poet na turanci har da wanda na soyayya ne misali shin akwai aibu a cikin irin wannan maganar mai zuwa kyawunki ya isa ya batar da mutane gaba daya ko kuma wata ma daga haƙorinki yake ɗanɗanar haske to irin waɗannan ana rubuta su a kasidu na turanci yace ya halatta irin waɗannan
to yanzu inda zan tambaye shi yanzu wannan kalmomin ƙarya ce ko gaskiya in ya yadda gaskiya ce ya ci gaba da rubutawa in kuma ƙarya ce to ya diga aya yawa ya faɗi abin da yake daidai
ta assalamu alaikum wannan yake cewa malam menene hukuncin mutumin da yana sallah sai hutu ya kama shi kuma sai ya dinga riƙewa har ta kai ga ya riƙe har sai da ya da sallah shin sallarsa tana da larura ko ko ba matsala
akwai hadisin Bukhari da Muslim da yake cewa babu sallah ga abinci an kawo ko kuma datti biyu yana matsar ɗan uwanku ma'anar hadisin cewa an kawo abinci kana jin tsananin yunwa kuma sai ka ce bari ka shiga sallah ko kuma bawali ko ba haya suna matsar mutum to sai aka ce la salata ma'ana babu sallah to ana nufin babu sallar in kai babu lada ko kuwa sai malamai suka yi tafsiri suka ce ba ana nufin babu sallar gaba ɗaya ba a cikin sallah akwai farillai akwai sunnoni akwai mustahabbai idan wato tunanin wannan abincin ko kuma matsar da ba hayan nan yake ma ko bawali ya kai har ya hana ka cika wata farilla daga cikin farillan sallah to wannan sallah babu ita sai an sake ta idan kuma wannan tunanin abinci ma'ana hankalin mutum yana nan abincin yake tunani in ma da a ce neman yake bi sallar kawai shi yanzu bai san raka'a ta nawa ake ba shi dai kawai yana ta bi dai a duka ya duka a dago ya dago shi da abinci yake tunani to idan har wannan ya hana shi ya cika wata sunna daga cikin sunnonin sallah aka ce to ya mai da sallar a cikin lokaci ma'ana inda lokaci in wannan abin ya hana shi yayi wani daga cikin mustahabban sallah to shikenan kawai ya samu tawaya a cikin sallar sa ba za a ce alifin sallar sa bata yi ba to wannan matsarihi da yake ya danganta ya hana shi ka wata farilla in wani bai gane abin da ake nufi da rashin cika farilla ba ta yuri hinnan yana matsarsa in ya zo ruku sai ya dan kobobo haka kada ya duka sosai wani abu ya fita sai ya gashi nan dai kaman yana dan kallon wani abu kaman ya dan duka ma'ana bai cika kin ruku ba ko kuma a sujuda ba zai iya yin dadewar da a iya subhana rabbiyal a'la su uku ba da ya kai guk sai sauri ya dago kawai abu ya fito to kaga wannan sallah babu ita amma idan yayi sallar titif kawai dai yana ta dan mammatsewan ne to sallar su tayi amma ba haka ya kamata yi ba wannan shine amsar da malamai suka ba dangane da wancan ainihin hadisin
na'am wannan yake cewa assalamu alaikum warahmatullahi malan don Allah ina so kai jan hankali dangane da dattijan da ya kai shekara 50 zuwa 60 akan auren budurwa ko yarinya mai karamin tunani yayin zuwa sau uku yace wannan matsalar na auren yarinya ta faru a kaina da kannina a yanzu haka kusan ni da kannina ba mu da kima a wajen mahaifinmu ko shawara ba mu isa da shi ba sai abin da matar ta ce a gidanmu
no
kullun a cikin fushi da fada mahaifinmu yake bai damu da rayuwarmu ba yace wallahi mallam a takaice ma ta sa an tsine wa ɗaya daga cikinmu kusan wata biyar ba mu san inda yake ba daga ƙarshe mallam shi wannan mahaifin namu yana halartar wurin karatunka don Allah muna so kai faɗakarwa a kan irin wannan masu hali sannan na rashin ganin ƙimar ɗan da suka haifa domin su suka haife shi ba su da wani umarni ko hali sai faɗa ka kai
to abu na farko a ce an haramta wa dattijo aure abu ne mai wahala saboda shaksiyar mutane ta bambanta wani dan shekara 50 ne ma zuwa sama zai yi auren budurwa ya ma kara wata budurwa kun ba matsala na farko shi shaksiyarsa zai iya sauke nauyi kuma Allah ya hore masa abin da zai iya ciyar da su da dukkan bukatun da ake abin nan kaga wannan a musulunci ba za ka ce ka haramta masa ya auri wacce take mai kanin shekaru ba kuma magabata da yawa sun yi irin wannan kaga duk abin da wanda suka fi mu sanin addini suka yi ba za mu ce a toshe kofa a hana wani ba tunda duk abin da musulunci bai haramta ba to ba za ka iya cewa a haramtawa bayin Allah ba wannan kenan abu na biyu shawara ce a wajen iyaye wato matakan tarbiyya ne galibi ba mu sani ba kun ga abinda masana tarbiyya suke ambatowa dangane da yaya yaro tun daga haihuwarsa zuwa shekara 7 na farko sannan daga shekara 7 ya cika 14 sannan daga 14 yayi sama to masana tarbiyya sai suka ce la'ibuhu sab'an yawwa la'ibuhu sab'an yaro tun daga lokacin da ya fara rarrafe ya soma ainihin koyon tafiya har ya kai shekara 7 to kawai ka dinga yi masa wasa ka dinga jawo shi a jika ko yayi abin da ba daidai ba to kada ka ce zaka dake shi kada ka ce zaka dinga daka masa tsawa zaka firgita shi idan ya firgita da tsawokin ka to sai ka sa shi a cikin tsoro kullun kuma sai ya zama a cikin fargaba har ma ya dinga tsoron yi abin da yake daidai daga shekara 7 zuwa 14 sai suka ce addibuhu sab'an to a lokacin kuma ka dinga ladabtar da shi kana koya masa yadda ake rayuwa duk abin da ya ba daidai ba sai ka hana shi dacin yana yi shekara 7 in yake kaza ba daidai ba kana kyale shi daga 5 6 zuwa 7 to yanzu daga 7 zuwa sama duk abin da ya ba daidai ba gyara masa duk abin da ya ba daidai ba gyara masa duk abin da ya ba daidai ba ka gyara masa, in ta kama kai masa tsawa kai masa tsawa, in ma kama ka dan tsala masa bulala so ɗaya so biyu so uku ya halatta, kai dai a hir kada ka kuskura ka daki yaro sama da bulala goma. Hadisi ya ce haramun ne ka daki dan adam sama da bulala goma in dai ba hatti ba daga cikin haddodin Allah. Kakka kuskura kai ta sha daya, ko kai alaka Allahu ne, ko kai ya sayyidi, ko ma wane ne, daga goma ne zuwa ƙasa. Ma'ana in ta kama a yi dukan domin ladabtawa, kuma abin da ake so in za ka daki yaro ya fahimci dukan nan na gyara ne ba na cutarwa ba ne. Ko da ka dake shi ya ji zafi a jikinsa, in dai ya fahimci na gyara ne ba zai damu ba, zai ɗauke ka a matsayin maƙiyi ba. To daga sha hudu zuwa sama sai aka ce sahibuhu saba'an, to yanzu kuma ka maida shi aboki na yau da kullum, ka jawo shi ku zauna ku yi wata ɗan hira, ya ɗan raka ka unguwa, kama ɗan nemi shawararsa ko da raha ne akan wani abu, haka dai ka dinga mu'amaloli da shi domin ka dinga gwada rayuwarsa yana abin da ba daidai ba kana saitawa. Don in baka zama tare da shi ba yaushe za ka san yayi ba daidai ba, balanta za ka gyara masa. To sai aka samu akasi a wajen wasu iyayen, wani uban yadda ka san tsera da kyanwa haka suke da ɗansa, ba a shan inuwa ɗaya. To wannan ba tarbiyyar da addinin musulunci ya zo da ita ba ne. Duk lokacin da ɗa bai saki jiki da kai ba, ba zai ma gaskiya ba, ba zai bayyana ma abin da yake cikin zuciyarsa ba, dandalin sai wani aboki ya ɗauke shi, duk abin da abokin ya faɗa masa shi kenan zai yarda da shi sama da kai. To abin da nake faɗawa iyaye, ‘ya’ya da Allah ya ba su amana ne, kuma Allah sai ya tambaye ku dangane da wannan amana da Allah subhanahu wata'ala ya ba ku. Kuma mata za ku iya rabuwa da ita ta zamo matar wani, amma ɗanka yana ɗan a matsayin ɗanka. Kuma duk lokacin da za ka shiga halin ƙaƙanika yi dai shi ne naka, shi ne wanda zai tallafi rayuwarka lokacin da baka da shi. In baka da lafiya shi ne wanda zai dunga ririta ka, yi maka wanka in ba za ka iya da kanka ba, wata ƙazanta ta fito a jikinka shi zai wanke maka, shi zai ɗauke ka mai zai kai ka banɗaki, shi zai maka kaza, shi zai maka kaza, ba wanda zai maka wannan sai ɗan da ka haifa. To ashe ba bai kamata kuma wanda zai zamo jigo a rayuwarka a ce har ma ka tsine masa ba, wannan yana daga cikin ragon azancinmu. Na faɗa a karatuttuka, wato sai na ga Larabawa sun fi musallin ta'amuli da yaya. Ni a abin da na gani da tuna na zauna ƙasashen Larabawa, wato baka da yara marasa ji suna ƙanana irin yayan Larabawa. To amma me su sun bambanta da mu, duk abin da yaro zai yi sai a ce Allah ya hadik, aslahaka Allah, Allah ya shirya ka, Allah ya gyara ka, abin da su dinga faɗa kenan. Allah ya shirya ka, addu'a iyaye kuma Allah yana karɓa. To wannan Allah ya shirya ka, Allah ya gyara ka, sai ka ga Allah ya saita yaro ya zamo kamili mutumin kirki, dacin kuma wani abu daban. To kai kuma a ce Allah ya tsine maka bakar haihuwa, ina ma barinka kai, haka ba Bahaushe za ka jera faɗa. To wannan kai kake cutar da kanka, saboda in ya lalace kai za ka fi kowa ɓacin rai, kamar yadda in ya gyaru kai za ka fi kowa farin ciki. Shi wannan bawan Allah da aka ce yayi wannan, ka sani yadda matarka take da haƙƙi a kanka, to su ma ‘ya’yanka suna da haƙƙi a kanka. Kuma Allah sai ya tambaye ka dangane da wannan haƙƙi na ‘ya’yanka. Abin da yake baka shawara, ‘ya’yanka ne ka kira su, ka zauna da su, ka nemi shawarwarinsu a kan abin da suke gani ba daidai ba. Kuma idan suka baka shawara ta daidai, ka ji tsoron Allah ka karɓa. Domin daga cikin abin da yake faranta ma ɗan adam kowa ne da ƙarancin shekarunsa da ƙasƙancinsa a wajenka ka nuna mutum ne, to zai ji daɗi. Ko almajirinka, ko ɗanka, ko wani ƙasa da kai, idan ya ga ka maida shi mutum, to wallahi zai ji daɗi a cikin ransa, zai ɗauke ka a matsayin masoyi, kuma ba zai so abin da zai cutar da kai ba. Amma duk lokacin da ka nuna ba shi da wani muhimmanci, wani ma ya ce banza ta fi ka, a'udhu billah, dan da ka haifa ka ce banza ta fi shi, ka ku san menene banza, ka ce wai ta fi dan da ka haifa, kaga akwai rashin lissafi a cikin irin wannan. Saboda ka shi wannan dattijo ba laifi ya yi ba da ya yi aure, amma laifin shi ne kuma ya take haƙƙin ‘ya’yansa. wannan shine abin da ba daidai ba. Muna masa nasiha ya ba ƴaƴansa hakkin su, ƴaƴan nan nasu bai san albarkar da Allah yayi musu ba, bai san halin da zai shiga nan gaba su zama su ne gatansa ba. Irin wannan ayyuka ta sha mai baituwa. Akwai wanda zai dauki wato wata sanda ya kori ɗansa ya ce kashe shi ma zai yi, ɗannan wani ya guduma, wani ya bar garin wani ƙasar, kuma a kwana a tashi wannan ɗan Allah ya yi masa arziki, wannan uban da ya kore shi ya zo kuma ya sha wannan inuwar. An yi irin wannan ba zai iya lissafuwa ba. So da Allah iyaye su zamo masu kyawawan lafuzza tsakaninsu da ‘ya’yansu, su zamo masu kyakkyawar mu’amala tsakaninsu da ‘ya’yansu, za su yi daraja a wajen ‘ya’yansu. Wato duk lokacin da uba ya fahimci tsanani, ‘ya’ya za su ji tsoronsa a lokacin, amma kuma babu wata ƙima ta su a cikin zukatansu. Tsoro daban, ganin ƙima daban. Akwai wanda za ka ga cewa mai lausasa mu’amala, tausasa mu’amala, kyakkyawan lafazi da ‘ya’yansa, amma kuma suna ganin kwarjininsa, suna ganin mutuncinsa. Wannan kyakkyawan mu'amalar ba ta sa ainihin sun raina shi ba, ba su sa sun wulakanta shi ba, hema take ƙara kwarjininsa a cikin zukatansu. Saboda Allah, saboda ka don Allah mu iyaye mu kula da irin wannan abubuwa, Allah ya ba mu ikon gyarawa. Muna da alibara ba da mai girma sakataren gwamnatin jiha Alhaji Adam Abdulkadir Fanini, da Allah ya ba shi ikon halartar wannan karatu namu na yammaci. Muna masa addu'a alkhairi, muna masa fatan alkhairi. Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya, Allah ya bashi lafiya, Allah ya bashi lafiya, Allah ya yi masa kowace irin damuwa, kuma yadda ya fara lafiya muna masa addu'a Allah ya sa ya kammala lafiya a cikin farin ciki da walwala. Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya. Allah ka fi mu sanin bukatoci mu da alkhairi gabaki daya. Allah ka biya mana. Allah ka zaunar da garuruwan mu lafiya. Allah ka zaunar da jihar mu lafiya. Allah ka zaunar da kasan mu lafiya. Ya Allah, duk wani tsoro da barazana Allah ka kawar mana da shi. Ya Allah, duk abinda muke tsoro, duk abinda zai cutar da mu, da wanda muka sani, da wanda bamu sani ba, Allah ka ije shi daga barin mu. Allah ka nesanta shi daga barin mu. Ya Allah, ka ba mu aminci dare da rana, gida da waje. Allah ka amintar da mu a gidajen mu da wajen mu, wajen ayyukan mu da duk inda muke kaiwa da kawowa. Allah ka amintar da mu, ka saka mu a cikin amincin ka da kulawanka. Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya. Iyayen mu wanda suka rasu gabaki daya, Allah ka gafarta musu, ka kyauta makwancin su, ka yafe laifukan su. Wanda suke raye, Allah ka sa mu cika da imani. Allah ka ba mu damana mai albarka. Allah ka ba mu damana mai albarka. Allah ka ba mu damana mai albarka. Abubuwan da suka faru a damanar da ta gabata na ambaliyar ruwa da asarar dukiyoyi, Allah ka kiyaye aukuwar irin wannan damana. Allah ka ba mu aminci. Allah ka ba mu aminci. Allah ka ba mu aminci. Musulmi da ba su da abin yi, Allah ka hore musu abin yi. Wanda suke da abin yi, Allah ka rika ka sanya masa albarka. Shugabanninmu tun daga mataki na sama zuwa na ƙasa, Allah ka riko da hannayensu. Allah ka ba su mashawarta na ƙwarai, inda suka yi daidai Allah ka ba su ikon ɗorawa, inda suka kuskure Allah ka ba su ikon gyarawa. Ya Allah, wannan ibada ta azumi da salloli da ciyarwa da dukkan da'a, Allah ka karba mana. Allah, inda muka kuskure gajiyawa mu ce Allah ka cika mana. Allah ka karba mana. Allah ka sa muna daga cikin wanda za ka ji kansu, ka gafarta musu, ka yanta su daga wuta a wannan azumi mai albarka. Allah ka sa yadda muka shigo cikinsa da rai da lafiya, ka sa mu ga ƙarshensa da rai da lafiya. Allah ka ba mu ikon ribanta damammaki da kake ba bayinka a ciki. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين